الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا أولنا مجلسينا فسر القرآن من جرمة أولنا يمشنا رمضان هدو قوات رمضان شكرا دول إلى أري هدود أربعين دا بيوبا هجرا مائك صلى الله عليه وآله وسلم لك مكة زوى مدينة وان لدا سيدا شا شدكو قوات هدو شكرا دول بيوبا أشرين دا الآية أولنا مسلاتي مشارع البركة مسلاتي إدمي Islamic trust ana garin Maiduguri fatar mu addu'ar mu Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki da tar da mu kafin mu ji ga tafsirin kostamboyi da aka rubuta zamu dake wasu daga ciki wasu duk da cewa an shaye wannan tambayoyi wani salin ba suka san alƙa ansa tambayoyin da sun sha maimaituwa da yawa ba. Wannan yana magana akan idan mutum ya zama masbuk ya samu raka'a uku ko raka'a biyu wani bangare na sallah jama'a ne ya tashi yana ramawa wani yazo zai iya gan shi wani sabani ne na malamai a malikiya ba zai yi ba. A malikiya ba zai yi ba, a wasu malamai suna ganin za ka iya yi. Saboda haka idan mutum ya yi babu laifi, babu nasin da ya hana. Wannan yana magana akan al-qunutu da ake yi bayan sallar subahi, raka'a ta biyu. Wannan masabanin malamai ne, a malikiya da shafi'iyya ana yi, sauran mazhabobi ba a yi. Amma idan aka yi la'akari da hadisai da suka zo akan al-qunutu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana al-qunutu ne idan akwai nazila wani abu ya taso idan abin ya wuce yana bari ba kullum ne yake yi ba. Amma wanda ya gamsu da wannan ya tafi akan fatawar mazhabar malikiya yana yi ba za a yi masa inkari ba. Wannan baya daga cikin matsaloli da za a tsaya ana jayayya. Wanda yana ganin zai yi din kai masa bayani abinda hadisai suka nuna manzo Allah ba kullum yake yi ba, amma duk da haka shi ya riga gamsuwa da yayi ba za a yi masa inkari ba. Wannan yayi dan bayani, amma a takaice abin da na fahimta cikin maganar sa kamar wani matashi ne tunani iri-iri yana zuwa masa, tunani kamar na kafirci ya ji wani sa'alin kamar ya fita daga cikin addinin musulunci, wani sa'alin kamar ya faɗi kalma ta kafirci haka yana ta shin wannan laifinsa ne ko laifin shaidan da sauransu. To a takaice dai wannan ya samu matsala, kila ya samu hala nafsiya. To mutum yake shiga cikin wani yanayi wani sa'ili matsaloli na rayuwa ko su abubuwa sai tunani iri-iri ya zo masa, sai ga ji addinin ma baya so, sai ya ji shi Allah ba zai sa shi wuta. Ana samun wannan matashi zai zo maka ni yanzu malam ina ji kamar kawai Allah zai sa ni wuta, ni dan wuta ne haka nake ji. To ina ji rashin lafiya ne wannan dai, rashin lafiya in ma ta bangaren hankali ko rashin lafiya na wasu abubuwa. To kamata yi irin wannan aje asibiti a ga abin ciki hankalinsa, in anya anya lafiyarsa kuwa ba wata matsala, kuma san ba wata matsala ina ganin sai a bashi shawarwari ya yi watsi da wannan tunani ya waita a'udhu billahi minash shaitanir rajim waswasin shaitan ne ya rika shiga cikin jama'a. Kuma galibi irin wannan zaka tar ba sa son shiga cikin jama'a, sun fi zama su kadai, kar a bar shi su rika zama ko ya zama ya zama shi kadai a hada shi da jama'a izinci azkar ya wuce azu billahi minash shaitani rajim tunanin da zai zo maka ba da sanka ba abu na zuciya in Allah tajawaza li an umta ma hadathat an bihi anfusa malam tatakallama auta amal bihi abinda yafi karfinka kana tunkuda shi amma duk da haka yana zuwa ba da yaddaka ba wannan ba zai sa mutum ya far addinin musulunci ba iyaka mutum ya dauki mataki na magance wannan ta hanyar neman tsari daga Allah subhanahu wataala lizumtar azkar sannan kuma shiga cikin jama'a kafin nan kamar yadda muka yi bayani ya kamata a ji a ga likita to in matsala ba ta likitoci bane ko masu rukuya a duba inda za masu rukuwa maganan addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi masa wannan jarrabawa wannan bala'i wasu kuma sun rubuta suna neman addu'a na roƙon Allah subhanahu wataala ya biya bukatunsu da namu gaba ɗaya jiya mun tsaya a ƙarshen ayata wanda ke mun fara karanta ayar khudhil afwa wa amr bil urfi wa arij anil jahilin ayata 199 mun fassara gaba ɗaya to za mu sake karanta ayar mu ci gaba daga inda muka tsaya khudhil afwa wa amr bil urfi wa arij anil jahilin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
نعم انا تعالى كي وخذ العفو كيرقو ده عفوا وامر بالعرف كي امرني دكيكاون ابو واعرض عن الجاهلين كسودا كاي دغ جاهلي فدن الله سبحانه وتعالى خذ العفو مي اكي نيفو ده عفوا ده كما مهمنتين عفوا ايرين ده منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كسانتي مي عفوا ده كما فلالا ده عفوا دوك وانا مني بياني ا تكايتي زيا wadan Allah subhanahu wataala wa amur bil urfi kai umurni da aikin alkhairi da kikkiawan abu al urf da al ma'ruf da kuma al arifa kamar da imam qurtubi yake cewa al urf da kuma al ma'ruf da kuma al arifa yake cewa kullu khaslatin hasana duni kikkiawan wato hali mai kyau ترتضيها العقول وندا هانكولا سين يدا دشي حالي نغري وندا هانكولا سين يدا دشي وتطمئن اليها النفوس كما زكاتا سكي نتسوا سكي سامون نتسوا دشي فدان غسكيا مهم مي هانكلي ني باس ريكون امانه دم مي هانكلي يجي ده وندا سادا زمونتي يين حقوري ده متاني افوا taimakawa ga jeyu sulhu tsakanin mutane ka duk wannan abubuwa ne halaye ne wanda masu hankula sun yarda da shi kuma ana samun nutsuwa idan aka samu wannan duk sanda aka samu sulhu aka samu gaskiya aka samu rikon amana sai kaje mutane suna samun mai nutsuwa musulmai da wanda ke ba musulmai ba duk sun yi tarayya akan wannan ma'ana abin da yake sananne alherinsa sananne ne a addinance da kuma a hankalce duk wani mai lafiyayyen hankali ya yarda da shi to shine al-urfu ko al-ma'ruf ko al-arifa kuma yadda imamu qurtubi ya kawo to Allah ta'ala yake umurtar annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi umurni da kyawawan abubuwa ya fada wa mutane su aikata kyawawan abubuwa na farko shi kansa aka umurce shi ya zama mai abuwa to kamar yadda zai zama mutum mai afuwa ya rika umurtan mutane su zama mutum masu afuwa masu hakuri masu gaskiya masu rikon amana masu kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala da abin da yake sananne ne a cikin addinin musulunci a wannan ayar malamai suna kafa hujja da ita wajen tabbatar da wata ka'ida wato komawa ga al'ada a gurin da yake shari'a bata ce wani abu ba akwai ka'idoji na shari'a waɗanda ana aiki da su da gaskiya akwai wannan aiki da al'ada shi yasa malamai suka kawo da ka'ida al'ada muhakkama ma'ana za a koma ga al'ada gurin da babu nasi na shari'a akwai abubuwan da za a koma ga al'ada al'ada ita ce za ta tantance abin da ya kamata ba nasi ne na alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba misali Allah ta'ala ya ce a ciyar da mace wannan wajibi ne namiji ya ciyar da matarsa idan har ba zai iya ciyar da ita ba a sanadiyar wannan alkali zai iya raba auren amma ciyarwa wace irin ciyarwa shinkafa za ta bata da nama da kosai da salad koko a gero ko za ka bata ko masara sau biyu za ka bata abinci ko sau uku ko sau biyar dafaffe za ka je hotel ne ka so ka kawo mata ka bata ta ci ko ita za ta yi girki yanayin ciyarwa shari'a ba ta ce komai a kai ba wannan an bar wa me al'adan gari idan mace ta yaji ta je kotu wajen alkali ta kai kara ta ce mijina baya ciyar da ni yadda ya kamata sai alkali ya duba a irinta da irin matsayinta a yanayin garin abin da ya dace da ita mijinta yana bata ko baya bata in yana bata shikenan in ta nemi ƙari akan al'adan gari ka bata da me bata da haƙƙi anan al'ada muhakkama za a aiki da al'ada hakan nan shari'a ta ce a sada zumunci shari'a ta hana a yanke zumunci to yaushe mutum zai zama mutum mai yanke zumunci babu wurin nasi na Qur'ani ko hadisi manzon Allah an ba kai ziyara kwana kaza gurin ɗan uwanka ba ka sada zumunci babu shi ga kai wata kaza baka je gidan ɗan uwanka ba ka yanke zumunci babu wannan to waye zan tantance ta yaya za a gane cewa wani ya yanke zumunci al'ada al'adance za a gane cewa wani ya fara ya yanke zumunci anan sai a koma al'ada al'ada muhakkama haka na makoci shari'a ta ce mutunta makoci to waye makocinka akwai hadisi da yazo cewa kowane bangare gida 40-40 shine makoci bangaren dama gida 40 bangaren hagu gida 40 gaba gida 40 baya gida 40 amma wannan hadisin bai inganta ba to zance mafi inganci makoci shine wanda al'adarku ta nuna cewa makocinka ne wanda kuma al'adance ba makocinka ba ba makocinka bane kaga anan babu nasi na sahihi na Qur'ani nasi sahihi na hadisi ko wata aya ta Al-Qur'ani za a koma ga al'ada haka ne wajen bada fatawa ka zo gari a matsayin ka na malami baka san yaren mutane ba baka san kalmomi da suke amfani ba sai wani shi yace da ke yazo yana neman fatawa nace wa matata kaza da kaza ya hukuncin wannan baka san al'adan garin ba kada ka bada fatawa ya kamata za ka fahimci wannan lafazin me suke nufi da shi a garin shi ka san wannan to shafa yana daga cikin sharadi na mai bada fatawa aka ce ya zama ya san al'adan gari in baka san al'adan garin ba za ka bada fatawa kai barna domin mutane suna da al'adu iri-iri al'adan garinku abin da yake laifi ne a garinku in ka je wani gurin ba laifi ba ne suna gani normal wani ke ban labari su al'adan garinsu idan ka yi bako ka kawo masa abinci idan ya ci abincin shi ne zai tashi ya wanke kwano bako da ka ba shi abincin wannan shi ne al'adan garinsu to yanzu wannan mu al'adan garinmu mutunci ne ko wulaƙanci ne wulaƙanci ne amma su mutunci a gurinsu ka je gidan mutum ya baka abinci ka ci abinci sai ka tashi ka wanke masa kwano tas ka ajiye masa kai sai kai sallah baka tafi an baka abinci amma kuma ka zama dan wanke-wanke to al'ada kenan to shi yasa malamai suke ce akwai abubuwa da yawa wanda ana komawa ga al'ada. Wannan misalai ne muka bayar. To shine daga cikin hujjoji da malamai suke kafa hujja da su cewa ana aiki da al'ada, al'ada muhakkama, fadin Allah subhanahu wata'ala wa'mur bil 'urfi, kai umri da abin da aka sani. Ma'ana suka yi istidlali, suka yi istinbati inda babu nassi na alqur'ani. Yaushe za a yi aiki da al'ada? Akwai sharadi guda biyu muhimmai. Na farko, ya zamanto shari'a bata ce komai akai ba. Inda akwai nassi na alqur'ani ba maganar cewa za a bari nassi a koma ga al'ada. Inda akwai hadisi sahihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba maganar cewa za a bar nassi sahihi na manzon Allah a koma ga al'ada. An gane? To haka na kuma abu na biyu, kare zamanto al'adan ta saba wa shari'a. Akwai al'adu da yawa waɗanda suka saba wa shari'a, wannan ba za a aiki da su ba. Shi yasa Sa'di yake cewa والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف شريف من حكم من الشرع الشريف لم يحد شريعة ريبارة وكنسم أما بيشي قاعد لزيبا كما النفقة أشيد أبنتي أما يوا 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 يا كي نوا سو نوا لم يحد شريعة بيسا حدي با المهم سنة الآدم متاني أبني مهمي a cikin rayuwa ko wajen fitawa ko wajen mu'amala da mutane. Sai abu na uku a cikin wannan aya, wannan Allah subhanahu wata'ala wa a'rid 'anil jahilina, ka kauda kai daga jahilai. Jahilai, jahilci yana zuwa da ma'anan rashin sani. In baka san abu ba kai jahili ne. Sannan yana zuwa da ma'anan wauta, amma galibi an fi fassara inda ya zo a cikin Al-Qur'ani a gurare da dama abin da shafi mu'amala da kafirai. Malamai wasu sun fi fassara shi da as-safa wauta, kamar yadda Amr ibn Kulthum yake cewa ala la yajhal ahad alaina fa najhal fawqa jahl al-jahilina, wani mawaki na jahiliya, ala la yajhal ahad alaina, mana kada wani ya mana wauta, fa najhal fawqa jahl al-jahilina, idan wautar ta mu ta tashi ta fi ta kowa, saboda haka kada kowa ya kuskura yazo yayi mana wauta. To warid an jahilina, anan jahilai sun shiga ciki, sannan kuma sufaha wawaye sun shiga ciki. To shine malamai suka ce babu wauta da ta kai mutum ya je ya wauta wa gunki. Allah ta'ala yana umurtan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan yayi musu wa'azi ya tsaya da hujja akan su, kafaran Makka suka kisa saurare shi su yi imani da shi, to ya kawo da kai ya rabu da su, tunda ya isar da sakon Allah ya tsaya da hujja a kansu. Kada ya wuce wannan iyakar, domin babu amfani ka cigaba da jayayya da wanda ke bai da hankali. Wawa, to shine malamai suka ce babu wauta wadda tafi kamar mutum ya zo ya bautawa abin da ya sassaka da hannunsa. Kai ka sassaka da hannunka, ka karya shi, ka lunkwasa nan, kai menene, ka zo ka aje, ka zo ka bauta, ka ce wai shi zai maka amfani, bai iya ya kare kansa ba. To babu wauta da tafi wannan. To shine Allah ya ce da su jahili, wanda hankalinsu bai cika ba, ko suna da hankali amma ba su yi amfani da hankalin ba. To haka ake son musulmi ya zamanto yana kawar da kai daga jahilai wawaye. Yana daga cikin sufofin mu'minai, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, idan jahilai wawaye suka yi musu magana wadda bata dace ba, su ba sa mai da martani salama, aminci aminci, ba sa mai musu da martani, ba sa fada musu irin kalamu wadanda ba su dace ba. Malamai suke cewa wannan aya tana daga cikin ayoyi masu gamewa wajen abin da ya shafi mu'amala da mutane. Abubuwa guda uku Allah ya faɗa, ka zamanto mai abuwa yafiya, ko kuma ka haƙura da abin da ya sauwaka daga cikin halin mutane. Ka'ida ce muhimmiya wajen mu'amala da mutane. Sannan abu na biyu, wato ka yi umarni da aikin alkhairi, ka sa mutane su yi aikin alkhairi, ka zamanto wato mutum ne mai amfanar da al'umma. Sannan inda ka ga cewa mutane ba su da hankali, ka kawar da kai daga gare su, ka rabu da su, kada ka tsaya kana jayayya kana rikici da su. To ga wannan ka'idoji ne muhimmai guda uku na zama lafiya, na zamantakewa. Shi yasa wasu malamai suke cewa basu ga wata ayar da ta tara makarimul akhlaq kyawun halaye kamar wannan ayar ba duk da cewa aya ce gajeruwa amma wajen ma'anoni ta kunshi abubuwa muhimmai na rayuwa kuma wannan ita ce hanyar salama daga mutane in kana suka zauna da mutane lafiya na farko duk irin mu'amalar da suka yi maka abin da ya sauwaka ka karba babu korafi mutum ya baka alhamdulillah bai baka ba babu zargi ya mutunta ka alhamdulillah bai mutunta ka ba babu zargi kaga an ka zama mutuwar da wannan hali baya da za a yi mutane su yi kuka da kai sai a wani kuma ai baya da matsala wani baya da matsala dan mai baka takura musu baka cewa sai an bani baka cewa sai an yi mini ka wani hanya ce mai ta zama lafiya salama sannan ka shiryar da su wa'amr bil urfi ga abin da ya kamata a yi ku yi kaza kada ku yi kaza kaga ina hakan ba zai yiwu ba akwai matsala sai ka kauda kai ka rabu da su kaga me an zauna lafiya ku wannan ita ce hanyar salama inda za ka zauna lafiya da mutane musulunci babu abin da ya bari to idan kaga ana rikici ana fitina ba zama lafiya an bar tsarin addinin musulunci an gane wasu malamai suka ce mutane iri biyu ne akwai wanda yake wato zai maka kyakkyawar mu'amala to duk irin mu'amala ya yi maka abin da ya sauka ka haƙura akwai mutumin da yake yana munana maka mu'amala to shi wannan abu biyu za ka yi masa wa'amuru bil urfi ka yi masa nasiha ka umurce shi ya zama mutum mai kyakkyawar mu'amala mai hali na gari idan ka ga ba zai yi ba sai kai ne wa arid al jahili wannan kan ya zama wawa jahili ne ka rabu da shi amma yanzu zaka rabu da shi bayan ka sauke wajibinka baya daga cikin hikima mutum ya tsaya yana jayayya da wawaye da wauta to kamar ana fada wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka tsaye da hujja akan kafirai ka umurce su da aikin alkhairi su bauta wa Allah su yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama to wanda ya yi imani fa lillahi alhamdu wanda bai imani ba ya ke yadda da kai kada ka tsaya kana jayayya wadda ba ta da amfani wannan shine abin da za a fahimta shi yasa wani mai hikima yake cewa wala tujadilis sufaha'a fayajhalu alayka wa yashtumuka wala tujadilis sufaha'a fayajhalu alayka wa yashtumuka kada ka tsaya kana jayayya da sufaha wawaye wawa kasan akwai wawa akwai mahaukaci ko akwai bambanci ko babu bambanci shi mahaukacin kwata-kwata babu hankalin ne an gane sannan akwai wawa shi ba mahaukaci ba ne amma me bai san baya sarrafa abu yadda ya kamata wala tu'tu sufaha amwalakum baya sarrafa abu yadda ya kamata an gane shi ne safihi to idan ka yi jayayya da wanda ke wawa wanda bai san yadda ya kamata ba sai ya maka wauta sannan kuma ya zage ka to almuhim wannan ayar ka'ida ce muhimmiya wajen mu'amala da mutane to yana da kyau mutane su kiyaye wannan hanya ce ta zama lafiya musamman a wannan zamanin na muna da buƙatar wannan yau mutane ba su da haƙuri ba haƙuri manya da ƙanana abu kaɗan sai rikici abinda bai kai ya kawo sai ka ji ana zage-zage ana faɗa musamman manya to bai dace ba to Allah ya sa mu dace aya ta gaba Allah ta'ala yake cewa wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan idan wani abu ya bizge ka daga shaitan nazgun wani abu mai fizga fasta'id billah ka nemi tsaron Allah innahu samiun alim Allah mai ji ne matsani ne yanzu ganin ka ce ma'ana ya fuzge ka wani abu mai fuzga ya fuzge ka ko kuma wani tunzuri ya tunzura ka fasta'id billahi ka nemi tsari daga Allah innahu lalle shi Allah sami'un maji ne alimun matsani ne wa imma wannan inni shartiya da kuma ma aka hada guri guda an kawo madin na saboda taukidi a kara wa sharadin karfi kuma malamai suke cewa jarabci fasiha galibi idan aka samu imma kuma aka samu filin mudari a bayan wannan din filin mudarin galibi zai zo da nunu tawkid as-saqila wa imma yanzaghannaka fa imma nadhhabanna bika fa imma tarayinna min al-bashari ahada galibi idan aka samu imma kuma filin mudari yazo a bayan sa wannan filin mudari akan hada shi da nunu tawkid as-saqila saboda haka imma yanzaghannaka idan ya fisge ka ko ya tunzura ka min ash-shaytani daga shaydan nazgun wani abu mai fisga ko tunzuri wani tunzuri an-nazgu shine an-nahsu da kuma an-nazgu ana cewa an-nazgu ana cewa an-nazgu ana cewa an-nahsu ma'ana ka taba fatan mutum da allura misali ko ka zunguri mutum da bakin sanda gari mutum yana zaune ka zo ka taba shi da bakin allura ya zai sai ka ji ya motsa kaga ka tunzura shi ko da ka taba shi da bakin sanda ka sai ya motsa motsin da yake ba da sanin sa ba da yadda sa ba to wannan shine tunzuri kuma annazgu yakan zo da ma'ana alfasad kamar da annabi Yusuf alaihi salam bi min ba'di annazaga ash-shaytanu baini wa baina ikhwati to anan shine waswasi ake nufi idan shaydan ya sa maka waswasi domin ka saki hanyar Allah ko kai fushi domin galibi idan mutum yayi fushi to zai abin da yake bai dace ba wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun idan shaydan ya zai maka waswasi ya sa maka wani abu a cikin zuciyarka ka saba wa umurnin Allah subhanahu wata'ala ko kuma kai fushi to me maganin fasta'iz billah ka nemi wato kariya daga wurin Allah subhanahu wata'ala wannan shine maganin shaytan zai fusata ka kai fushi sannan kuma idan kai fushi ka sabi umurnin Allah subhanahu wata'ala ko kuma ya sa maka waswasi ya kawata maka ya zayyana maka sabon Allah subhanahu wata'ala to a lokacin irin wannan tunani ya fado maka kana zaune shaytan ya kawata maka kaje kai zina kaje kai sata kaje kai liwadi za ka samu kuɗi kana zaune cikin talauci ba ka ga su wani sun kudance suna hawa manyan motoci sun gina manyan gidaje kana bata lokaci kaga ya jima wannan tunani ya sa maka waswasi ka tsaya kana tunani in yi ko kada in yi a lokacin me ya kamata kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsari daga gurin Allah subhanahu wataala ka fita daga cikin wannan tarko da ya azima fasta'iz billah ka nemi tsari daga gurin Allah subhanahu wataala kuma neman tsarin nan daga wato neman tsari da Allah shine kada zai maganin shaydan domin shaydan din nan baka ganin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana gudana a zikirin gangar dan adam kamar yadda ne jini yake gudana saboda haka idan ya kawo maka hari maganin shine me ka nemi kariya ka nemi agaji daga gurin Allah subhanahu wataala idan ka dogara da dabararka da ilminka da karfinka karshe zai me zai rinjaye ka domin idan ya zo maka ta hanyar sabon Allah kaki zai zo maka ta hanyar kabar wajibi idan kaki kana kai ma bautan Allah ne salihi ne sai ya zo ya sa maka a cikin zuciyarka ai yanzu duk masallacin nan ba mai tsoron Allah sai kai sai kai jira haka kana zuwa masallaci ka kalli mutane suka ce la haula wala quwwata illa billah kowa ya halaka sai kai kana gani ka tsira amma kuma me shaidan ya gama da kai saboda haka magani shine me idan wani waswasi wani tunanin shaidan ya sa maka kai wuf kai sauri ka nemi agaji daga Allah da ya halice ka ya halice shi to shi fasta'iz billah ka nemi tsari daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala an gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yayi fushin yayi yawa sai kisa na san wata kalma idan ya fadeta wannan fushin zai tafi inda zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wannan fushin zai tafi. To yana da kyau idan mutum yayi fushi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ma'ana daga shaitani, shaitani in ka fara fusata sai yana huraka shikenan, kada ka yadda. Fushin na tsaruwa, kana magana, kana zage-zage, ka fadi abubuwan da idan kai ma hankalinka ya dawo jikinka ka zauna kana ji, sai kai me, sai kai nadama don me na fadi wannan. Maganin shi ne ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A wani hadisin Imam Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali irin yadda shaitan zai wa mutum waswasi, wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun, ya ba da misali yake cewa shaitan zai zo wurin ɗayanku ya fara maka tambayoyi, ni ko yanzu kai waya halitta ka ne, ka ce Allah mana, duk wannan kai kake magana fa ya isa maka waswasi, to waya halitta sama, ka ce Allah, waya halitta iyayensa, ka ce Allah, waya yake sauko da ruwa daga sama, Allah, can sai ce to shi Allah waya halitta shi. Haka manzon Allah ya ce shaitan zai zo wa ɗayanku zai riga masa waɗannan tambayoyi, zai sa masa irin waɗannan waswasi. Sai manzon Allah ya ce idan ka kai wannan matsayin, sai ya ce fal yasta'iz billah, kai sauri ka nemi tsari daga Allah, da Allah, wal yantahi ka daina wannan tunani kadai shine zai kubutar da kai, isti'aza kadai shine zai kubutar da kai. Ayat ta gabata, khudhil afwa wa'amur bil urfi wa'ad an jahilina, Allah ya bamu maganin irin yadda zamu yi mu'amala ne da mutane masu matsala. Sai kuma akwai maƙiyi wanda yake na boye, dan adam shi maƙiyi na sarari ne na zahiri, ga yadda za ka yi da shi, kai masa afuwa, kai haƙuri da shi, ka kawo da kai, za ka zauna lafiya da shi. Shi shaidan ba ka ganinsa, ko ka kawo da kai baka tsira ba, wadon ka kawo da kai ka ce ba ruwa na da shaidan, za ka zauna lafiya da shi. Amma in ka ga mutum fitananne ne a unguwanku, akwai wani fitananne, in ka bar layinsa ba ka zuwa inda yake, ka gan shi kana canja hanya ba ka tsira ba, amma shaidan fa ka ce na kawo da kai daga shaidan, ka tsira, don ba ka ganinsa ba zai yiwu ba. Maganin ɗaya ne shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ka nemi tsari da gurin Allah subhanahu wataala, Allah ya tsare ka. Imam Qurtubi ya kawo wata kissa na wani daga cikin magabata tare da wani almajirinsa. Shi wannan malami na magabata ya jarrabi, ya tambayi almajirinsa, ya ce idan shaidan ya tsawata maka ka yi wa Allah sabo, ka yi sabon Allah, ya za ka yi? Ya ce zan yaƙe shi. To ya tafi ya sake dawowa fa, ya ce zan yaƙe shi. Ya sake dawowa fa, ya ce zan yaƙe shi. Ya ce wannan faɗanka zai tsawo kuwa, ba zai ƙare ba. To yace bari wannan, bari an baka wani misali. Kana tafiya sai ka tarar da wani makiyayi da awakinsa, kuma yana da karen da yana gadin awakin nan, sai karen ya fara yi maka haushi ya hana ka wucewa, ya za ka yi? Yace zan yi fada da shi in kawar da shi in wuce. Ya sake bin kafa, yace zan kawar da shi? Ya sake bin kafa, yace zan kawar da shi? Yace aina a wannan ba magani bane. Maganin shine ai mai karen yana da mai gida, ka ce wa mai awakin mai gidan nashi, kai musu magana, kai wa karenka magana, kalma ɗaya zai fada masa, karen sai bar hanyanka. Kalma ɗaya zai fada masa, yace kai shikenan, karen sai koma, ka samu lafiya me, sai ka tafi yanka. Yace haka shaidan ma Allah ne ya halicce shi. Saboda haka idan ka ce zaka tsaya kai zaka yi fada da shi kai kadai, to sai ya samu nasara a kanka. Amma ka hada shi da Allah ne ya halicce shi ba, sai me? Tsira. Shi yasa duk salahinka, duk imaninka, duk kokarinka wajen bauta, kada ka ji cewa zikin kai ka tsira ka haye, sai dai kai fata. Ka riga jin yad'una raghaban wa rahaba, anya wannan abin da hauka, to ka wannan da sauki. Amma ka ce ni fa yanzu kaza, to ka shiga hanyar shaitan cikin sauki. Kana gani wasu suna shan giya, suna zina, ka raina su, kana gani sun halaka, kila gobe kiyama, su kun da kabira suka yi, Allah ya yafe musu, su shiga gidan aljanna, kai kuma kama ka da riya da jiji da kai, ya za ka yi da kanka? To kamar da Allah ta'ala ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun, idan shaitan ya fusge ka ko ya tunzura ka ya maka waswasi domin kai fushi ka sabi Allah ko ka saki hanyar Allah subhanahu wataala to ka nemi tsari daga gurin Allah subhanahu wataala. Wasu malamai suka ce wannan ayar an fuskantar da zance zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma al'umma sa ta ake nifi haka wasu malamai suka ce domin bayar da za a yi shedan yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waswasi har manzon Allah ya saki hanyar Allah suka ce wannan daidai yake da fadin Allah subhanahu wataala la in ashrakta la yahbatanna amalu kuma suka ce ya tabbata hadisin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kowa daga cikin ku akwai abokin sa na aljani wannan yana sa shi hanya mara kyau suka ce ya rasulullah kai magana da wannan abokin ne yace eh kuwa amma ni Allah ya taimake ni ya musulunta ba zai umurce ni ba sai da alkhairi to wannan yana nuna cewa shedan mana bai da iko kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wasu malamai suka ce a a manzon Allah shi ma ya shiga ciki amma abin nufi da manzon Allah anan shine kada irin yadda kafiran makka suka yi jahilci suka kisa yadda da abin da ka faɗa wannan shedan ya sa maka ka fusata kai fushi ka cike ba da hakurin nan khudhil afwa wa amr bil urfi wa arid an jahilina kada waswasin shedan ya sa kai fushi kuma shi kansa shedan ya san cewa babu abin da za ka yi ka kubuta daga sharrin sa sai fa me ka nemi tsarin Allah shasa addu'ar da za a fita daga gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku zai fita daga gida me zai ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah da sunan Allah zan fita na dogara da Allah babu wani ƙarfi da zai amfane ni babu wata dabara da za ta amfane ni wannan fitin nawa illa billah sai fa Allah ne zai kare ni to manzo Allah yace idan mutum ya faɗi wannan to sai a ce da shi laqad hudita wa kufita wa wuqita an shiryar da kai ka samu shiriya an isan maka duk abin da zai dame ka wa wuqita kuma an baka kariya to shedan yana ji sai ya tsawani shedan sai ya nisance shi fatanaha anhu shaytan da ka faɗi wannan shedan sai ya guje ka ba zai zo kusa da kai ba sai wani shedan kuma ya ce ah to mutumin da an shiryar da shi an isan masa an ba shi kariya to ya za ku yi da shi su kansu sun san cewa babu abin da zai hana dan adam zai hana su isa ga dan adam illa kawai a neman tsari daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce gurare uku ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da irin wannan ka'ida ya za ka kubuta daga sharrin mutane ka zauna lafiya da su ya za ka kubuta daga sharrin shedan shedan bai iya ya cutar da kai ba anan suratul araf Allah ya faɗi wannan sannan kuma a cikin suratul mu'minun Allah ta'ala ya faɗi wannan idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'a nahnu a'lamu bima yusifun wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun idfa billati hiya ahsan as-sayyi'a idan mutum ya maka mummuna kai masa me kyakkyawa shine khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahili sannan wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shedan sannan a cikin suratu fussilat idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhi sai dai Allah ta'ala yayi karin bayani a can idan mutum ya zage ka kace Allah amma Allah ya gafarta maka amma idan mutum ya ci kudinka kace Allah ya sa ka samu gidan aljanna dab yana da wahala ko to haka Allah yake so idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim wanda kana yi masa haka sai ya koma ya zama tushirkin ka a samu kauna da yadda tsakanin ku amma mai Allah yake wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazzin mai rabo ma rabo mai kirma ba kowa zai samu ba kowa zai samu sai dai kowa ya iya wasa dan ya kamanta wa imma yanzu ganda ka min shaytan nazu fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul alim to malamai suka ce a gurare guda uku a cikin alqur'ani Allah ya bada wannan ka'ida ka'ida ya zaka zauna da mutane lafiya ka'ida ya zaka ku gudu daga sharrin shaddan idan mutum ya kiyaye wannan mu samu zama lafiya to Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon zartar da wannan Allah ta'ala yake cewa innal ladhina taqaw mana karanta ku innal ladhina taqaw wadanda suka ji tsoron Allah suka samu takawa idza massahum ta'ifun min ash-shaytan waswasin shaytan ya shafe su idan waswasin shaytan ya shafe su tazakkaru sai su tuna fa idza hum mubsirun sai ga sunan suna gani innal ladhina taqaw lalle wadanda suka ji tsoron Allah takawa shine bin umurin Allah subhanahu wataala kuma ka nisanci sabon Allah subhanahu wataala shine takawa idza massahum ta'ifun min ash-shaytan idan wani waswasi ne shaydan tafa yatufu ta'if wani abu yazo musu daga shaydan yazo ya zagaye su an karanta da ta'ifun ta'ifun da ta'ifun duk an karanta duk kusan wani da yi wani waswasi wani tunani idan shaydan ya jefa maka na sabon Allah to su mu'minai masu tsoron Allah irin wannan tunani zo musu suna zaune shaydan ya ce kai kaje kai cuta tunani ne ko zaka yi kawar da shi nan take kuma zaka iya ka bari tunanin ya bi ka har ya zo ka gamsu da cewa ya kamata kai wannan akwai khasira akwai fikra akwai azima to tunani na farko da yake zuwa maka nan shine ta'ifu yana zuwa musu me suke so mu'minai Allah ta'ala yake cewa tazakkaru sai su tuna Allah bai ambaci ni za su tuna ba wasu malamai suna cewa za su tuna azabar Allah da sakayyar Allah kai kana zaune suna zaune shaydan ya sa musu su zai su kisa sai su tuna cewa idan sun yi kisan nafi akwai ukuba akwai azaba ko mutum ya ce ya zina a ce masa ya zina ya tuna cewa zinan nan akwai haji akwai ukuba akwai azaba haka wasu malamai suka fassara to amma kamar Imam Ibn Juzay yake cewa kullu ma yuzkar duk abin da mutum zai iya tunawa min khawfi ikabillah na tsoron azabar Allah ka tuna azabar Allah ka bar wannan aw raja'i thawabihi kuka tuna cewa idan ka bar wannan abu saboda Allah Allah zai baka lada aw muraqabatihi kuka ji cewa Allah yana kallon ka wal haya'i minhu ko kuma ka tuna ka ji kunyar Allah Allah da ya halice ni yayin ni'ima ya zan yi in ji in yi wannan sabon wannan aiki na sabo aw adawati shaytan kuma mutum ya tuna cewa wannan ba tunani ne na shaydan shaydan kuma maƙiyi ne to ba zan yi wannan abun ba to duk abin da yake zaka iya ka tuna ka bar wannan sabo domin kowa abin da zai hana shi saman Allah daban ne ta yi a lokaci guda mutane biyar za su yi tunani na sabon Allah subhanahu wataala wani zai tuna azabar Allah ne sai kai ba zan yi wannan abun ba wani kuma ya ji kunyar Allah ya bari wani kuma ya tuna cewa irin ya bar wannan abun Allah zai bashi lada to kowa dalilin da zai hana shi sabon Allah daban ne yake to shi yasa Allah ya tazakkaru amma Allah bai fadi me za su tuna ba ina fata an gane innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tazakkaru fa idza hum mubsirun tazakkaru sai su tuna wannan shine wato bambancin mu'minai da kafirai an gane wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytan fasta'iz billahi innahu samiun alim su mu'minai idan shaydan ya jefa musu wani tunani ba za su yi aiki da wannan tunanin ba kuma darasi na biyu da zamu koya a cikin wannan aya innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan dan ka zamantu mu'mini wannan bai nuna cewa ka fi karfin shaydan idza massahum ta'ifun min ash-shaytan wannan Allah ya nuna cewa shaydan zai kawo maka waswasi komai imaninka komai salahinka komai kiyamul layli komai karatun qur'ani komai azumi sai wataran shaydan ya samu wata hanya ya jefa maka wani abu ya rikitar da kai ba ku fita daga wannan ba to idan hakan ya faru me shine tazakkaru kai sauri ka tuna da Allah wannan shine alamar imani shi wanda baya da imani ana jefa masa tunani yace kai na samu hanya ya halaka ya bi wannan tunanin har ya je me ya halaka amma mu'mini sai ya fadaka to shine abin da Allah ta'ala yake a fada'a nan abubuwa guda biyu ne dangane da mu'minai
tunani na zuwa musu nan take za su yi kokarin kawar da wannan tunani su tuna da Allah da azabar Allah ba za su yi wannan sabon Allah ba amma wani sa'ilin su ma tunanin zai rinjaye su su yi sabon Allah yana faruwa domin baya daga cikin sharadin ka zamanto cikakken mu'mini ya zamanto baka mai sabon Allah wannan ba sharadi bane amma yana daga cikin sharadin zama cikakken mu'mini idan kai sabon Allah kai sauri ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala anan Allah ta'ala ya amma cewa tunanin na zuwa musu ba za su yi sabon Allah ba za su kawar da wannan tunani an fahimta a cikin suratu Ali Imran Allah ya nuna cewa wataran za su yi sabon Allah ma wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wannan anan kafin su yi can kuma bayan su kana mu'mini wata dan shedan ya rinjaye ka kai ƙarya ko ka ci amana ko ka saba alƙawari ko kai kazzafi sai bayan kai wannan abinda Allah ya hana nayi zakarullah sai mutum ya tuna da Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sai Allah ya ce wa lam yusirru ala ma fa'alu ba su dawama ba wannan shine bambanci tsakanin mu'mini da fasiki ta yi wani zace maka a kakara maka lahu ko ustazan ma haka yau haka yana faru ai dan kana kokarin kamanta addini ka cewa kana ce wannan haramun ne kar ai kaza kar ai kaza mutane ku ji tsoron Allah sai kowa ya sa ma kamera yaushe ne kai za ka yi kuskure a kama haka shine abin da yake faruwa yanzu ran da aka samu kiris sai a zo ce malam ya kai ne yau malam kai da kanka yau ma'ana ka fadi kenan ba haka bane ga abin da Allah ya ce su ma mu'minai shedan zai iya jefa musu tunani na sabon Allah halibi ne in masu kawar da wannan tunanin tun farko ba za su yi ba ko kuma idan abu ya fi karfinsu idan suka yi me za su yi za su yi sauri su tuba su yi nadama amma shi fasiki ba haka bane yana yi sai ya ce kai abun yayi kyau gobe ma zai kara to shine Allah ta'ala yake cewa wata ayar inna ibadi laysa laka alaihim sultan inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko akan su iko na bar da su gaba daya amma shedan yana da iko na jefa musu me waswasi yana da iko na jefa musu waswasi har su yi sabon Allah amma bai da iko ya hana su me su yi tuba domin at-ta'ibu min adh-dhanbi kammala dhanba lahu inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin in kai sabon Allah ka tuba wannan ba zai fidda daga cikin ibadi ba inna ibadi laysa laka alaihim sultan fasta'iz billah ka nemi tsari daga wurin Allah subhanahu wataala kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya Allah ka tsare ni ya Allah ka tsare ni to kullum mutum ya nemi agajin Allah subhanahu wataala mutum kada ya dogara da tunaninsa da aikinsa shi yasa idan ka duba addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama kullum yana mai da al'amari ga Allah yana neman kariya da agaji daga wurin Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala yake cewa tazakkaru ukina kuma aya ta baya yake na shi fa idza hum mubsirun tazakkaru idan suka tuna da girman Allah ko azabar Allah ko suka ji kunyar Allah ko suka tuna da ni'imar gidan aljanna duk da abin da suka tuna wanda ya dace su tuna fa idza hum sai ga su mubsiruna suna gani sun samu basira sun fara gane sun gani hanyar gaskiya sanda tunanin ya zo musu kaga wannan sun kama hanya mara kyau ne da sun tuna da Allah da azabar Allah fa idahu mubsirun sai su gani hanyar gaskiya su dawo kan hanyar gaskiya samu basira su ce wannan tunanin da ya zo mana ba tunani ne mai kyau ba tunani ne mara kyau wannan shine gaskiya sai su koma kan tafarki na gaskiya ba za su fada cikin wannan sabon Allah ba to shi yasa kullum mutum ya roki Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare shi daga sharrin shaidan wa ikhwanuhum yamudunuhum fil ghayyi thumma la yuqsirun ma ka karanta wannan
wa ikhwanuhum yamudunuhum fil ghayyi thumma
sai gobe idan Allah ya kai mu lokaci yayi abinda muka faɗa suka zama daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu ladan sa gaba daya ya ba mu ladan sa gaba daya abinda muka faɗa zama da kuskure Allah ya fi mana gaba daya muna tawassali da wannan azumi da muka wuni da shi da kuma wannan rana ta juma'a musamman wannan lokaci bayan la'asar gaba magarba lokaci ne da ake sa ran Allah subhanahu wataala yana amsa addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala suna yin sakiyawawa ya wasu mana da zama lafiya wannan jiha tamu a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi ya Allah wadanda suke nufin mu da sharri ya Allah ka shiga tsakanin mu da su ya Allah mara sa lafiya ka ba su lafiya ya Allah masu bukatun alkhairi ka biya musu bukatun su na alkhairi ya Allah wadanda suna cikin kuncin rayuwa kai ka san da su ka yaye musu kuncin su shugabanninmu ya Allah ka sanya imani da tausayi da adalci a zakatun su ya Allah ka dace da su zuwa ga abin da ke shine mafi alkhairi ga al'umma Allah ka gafarta wa iyayenmu da malumanmu wadanda suka riga mu gidan gaskiya يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصل شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد.